Jama'a masu sauraronmu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ware ranakun 18 zuwa 24 ga watan Nuwamba a matsayin ranaku ko kuma satun wayar da kan jama'a game da AMR ko antimicrobial resistance, wato yadda cutuka suke bijirewa magunguna, wanda ya samo asali tun a shekarar 2015. Wayar da kan yakan karfafa wa mutane amfani da magunguna yadda ya kamata kuma bisa shawarar likita, da kuma wayar da kai don daukar matakan kariya daga cututtuka. Idan mai sauraro na biye da mu a cikin shirin, mun yi muhimman bayanai akan wannan batu na AMR da kuma hadarin sa da ma yadda yake shafar mutane, dabbobi da kuma muhalli. To a yau ma muna tare ne da shugaban asibitin dabbobi na jihar Sokoto, Dr. Lawal Bello Yahaya, don jin shin akwai yiwuwar cututtukan da ke kama dabbobi su bijirewa magunguna. Likita, gare ka.
Wannan abu ne wanda yake da sauki a samu, saboda abubuwa ne wanda mu ke kawo su da kanmu. Yanzu duk makiyayen da ke sani, ko dai shi likitan kanshi ne da kanshi ya san cuta ko kuma ya ga alamun cuta, zai yi magani da abin da ya hidacewa gare shi, shi amfani da shi, wanda ko da zai yi maganin ko ba zai yi magani ba. Sannan na biyu, makiyaya masu dabbobi sukan ji nauyi na a ce sun rasa wani abu daga cikin dukiyarsu na dabbobin da suke kiwo, so sukan yi kokari na koda yaushe ayi amfani da su antimicrobials ko kuma antibiotics na ganin cewa an samu riba da wuri-wuri. Akan yi amfani da su waɗannan antibiotics ɗin, waɗanda ke ga ba za su bari wasu cututtuka waɗanda ba su riga suka bayyana a jikin dabba ba su fito ma, so sai waɗannan antibiotics ɗin su kashe su. Sannan akan samu wani lokaci sukan ƙara kauri na bututun da ke ɗauka abinci daga baki zuwa ciki zuwa abin da ya shafi duburarsu. Wannan kauri da yake ƙarawa za a ƙara samu na waɗannan jiki ya ƙara tsotsa na ainihin abincin da aka narkar. So shi yasa kika ganin cewa ko da yaushe su makiyaya ko kuma masu kiwon dabbobi na gonaki ko kuma na gidaje suke amfani da waɗannan antibiotics ɗin. So sai a samu abin da ake kira resistance, saboda an dade ana amfani da shi daga lokacin da kila aka sau waɗannan dabbobi har lokacin da za a rabu da su. So jikin na dabbobin ya riga ya saba da wannan maganin. Su kuma ƙwayan halittun ko ƙwayan cututtuka da ke kawo cuta su ma sun saba da waɗannan maganin. Lokacin da mutane za su yi amfani da waɗannan su dabbobin ko byproducts ko abin da suke samarwa na ci, za ki ga cewa mutane sun kamu da wannan, suna iya samu a samu waɗannan ƙwayan halittun sun ci ko kuma sun sha waɗanda daga baya su ma za su bijire ma magani. Wato antibiotics ɗin ana amfani da su ne waɗanda subtherapeutic doses ake amfani da su, wato yawan da ba shi ake amfani da shi ba lokacin da ciwo ya bayyana. To yana ana amfani da su, haka nan ƙwayan halittun za su gan shi, jikinsu zai taɓa shi, sai ya zanna cewa bai kashe ƙwayan halittun ba. Su ma ƙwayan halittun suna da wayo na cewa to mun ga wannan ya ɗan yi muna lahani, saboda haka yanzu za mu samar da wani kilan kwalha a jikinsu ko kuma wani kariya ko wata riga a jikinsu wadda wannan maganin ba zai yi tasiri gare su ba lokacin da za su gane shi a gaba. So ke ga in an ka samar da ƙwayoyin halittu da suka bijirewa magani a jikin dabbobi, to zai yi su ma su tashi daga dabbobin kuma su kai ga mutane, kuma a yi ta samun wannan bijirewa ta ƙwayoyin halittu. A takaice, akan samu bijirewa na ƙwayoyin halittu a jikin dabbobi sosai da sosai.
To likita, menene bambancin booster da makiyaya suke ba wa dabbobi da kuma waɗannan antibiotics ɗin?
Wato booster wani sinadari ne da ake haɗawa a ba dabba saboda ta ƙara girma ko ta ƙara lafiya a jikinta. Waɗannan abubuwa da ake sa a ciki suna taimakawa wajen jiki shi haɓaka, jiki ya ƙara kyau ko kuma jiki ya ƙara girma. Ba su da alaƙa da antibiotics. Sai dai su kamfanin da ke samar da waɗannan sinadaran, wasu daga cikin su suna amfani da shi wannan antibiotic din wanda ya saba ma doka, ya saba ma dokoki na samar da magani wanda zaka faɗi duk abin da ka sa cikin wani sinadari da kake samarwa. So amma zaki ga cewa ba su faɗi, ba za a rubuta ba kwaro-kwaro cewa gashi na an sa antibiotic din, amma kamar yadda mai sayarwa zai je ya sau, ba zai sau su a matsayin magungunan waɗanda ke kashe cuta ba, amma za a bada su a matsayin magungunan waɗanda za su ƙara ma jikin dabba girma. Wasu ma daga cikin masu kamfanin abinci zaki ga cewa sun rubuta kwaro-kwaro cewa akwai antibiotic ciki, wanda ke ga sun yi promoting wannan antimicrobial resistance. So amma dai booster ba antibiotic bane, kuma ba amfani da shi a matsayin antibiotic. Sai dai masu amfani da shi din zai yi suna amfani da shi a matsayin sun sani, wasu kuma suna amfani da shi a matsayin basu sani ba. Wasu kamfanin suna sawa, wasu kamfanin ba su sawa. Ya kamata hukumomi ko masu ruwa da tsaki waɗanda ke kula da yadda ake hada kwayoyin magungunan da ake ba dabbobi ko kuma sinadarai da ake ba dabbobi na ƙarin girma, su tabbatar da cewa babu wannan antibiotic da ake amfani da shi.
To likita, shin tsawon wani lokaci magani yake dauka a jikin dabbobi kafin ya fita, wato abin da ake kira da withdrawal period?
Magani wanda ya shahi su waɗanda ke maganin ƙwayoyin cuta, kowane akwai lokaci da yake zama a jikin dabba kafin a tabbatar da cewa babu shi. To zaki ga cewa wani magani idan aka bada shi za a ce zai sati 3 cikin jikin dabba, wani za a ce zai sati 4 a cikin madara, wani za a ce zai sati 3 a cikin kashi, wani za a ce zai sati 3 a cikin fitsarin dabba. Wanda mahiya waɗanda ana kiran su long acting, waɗanda suke dadewa a jikin dabba. Akwai kuma waɗanda ake ce ma short acting, waɗanda ba za su dade a jikin dabba ba, wasu za su yi kwana 3, wasu sati 1. Sannan yana bata quality ko inganci na nama ko kuma inganci na abubuwan da ake samu daga jikin dabba, wanda kuma waɗanda ba antibiotic din ba ko kuma waɗanda ba magani ne, ma magunguna ne na cututtuka ba, su ma akan samu su dade a cikin jikin dabba, wanda in mutum ya ci ba zai samu wata matsala ba ko wata illa, amma ya bata ainihin inganci na nama ko kuma madara ko abin da ya kamata haka. Waɗannan magungunan wasu zaka gane lokacin da aka yi amfani da su. Ga kasashen da suka ci gaba, inda ake diba nama da inda ake karban madara, zaki ga a tanki-tanki ake zuwa dibi madara daga gonaki, duk wanda aka samu gonar shi tana da wannan antibiotic ciki, wanda dabbar da aka yi amfani da antibiotic ba za a ci gaba da tsatta ba, kan mutane su sha su samu illa na wannan maganin da yake da saura a jikinta. So amma ke ga munan a Afirka ba a cika ba da wannan kulawar ba, amma mutane su tabbatar da duk dabbar da aka yi ma allura ko kuma aka bata wani magani, in kaji ne, in dai an ba su waɗannan antibiotics din, so a tabbatar da cewa a diba kwana nawa aka ce za su yi a jikin dabba kafin a yi amfani da ita, wanda ya yi observing waɗannan kwanakin su ana yi amfani da ita dabba. So ba a ci gaba ɗaya kwata-kwata ba a bada antibiotic ba, amma ana bayarwa, amma sai an tabbatar da idan an bayar ba za a yi amfani da naman dabba ba ko madararta ko wani abu da take fitarwa a jikinta, sai an tabbatar da ta wannan magani ya fita jikinta kwata-kwata, sannan a yi amfani da shi. Withdrawal period za ki ga cewa mutane ba su cika yadda ma da akwai shi ba, amma dai a kimiyyance akwai abin da muke kira withdrawal period. Shi yasa asibitocinmu na nan cikin garin Sokoto mafi yawa in lokaci yayi da aka fi amfani da dabbobi, kamar lokacin sallah, lokacin Xmas, lokacin kilan maulidi ko lokacin cika-ciki, mukan tabbatar da duk dabbobin da aka kawo sai mun tambaya in za a yi amfani da su ne saboda wannan buki na sallah ko wasu bukukuwa da ake yi. In za a yi za mu ce to ba za mu ba da wannan antibiotic ba, tunanin kai ya san da cewa kafin akai lokacin da za a yi amfani da dabbar bai sai ya fita cikin jikinta ba. So in zai yi mutane da sauran asibitota da masu kula da gonaki su tabbatar da mutane sun laƙe, sun bi ka'ida na amfani da dabba bayan an yi mata allura ko bayan an bata magani.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, da kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawali Bello Yahaya, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa ku tuna lafiyar ku ita ce jarin ku. Mu huta lafiya.
Ina ce ka tsaye duniya, Allah ta wani kari, ba ana rawa kusi.